sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo mutunci ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kawo tashar to suna iya kawo mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Basare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Litinin 6 ga watan Yuni na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayone daga birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Naziru a ba mu kanun labarai
To Prime Minister Britania Theresa May ta ce yanzu hukuma ta san sunayen mutanen da guda uku da suka kai hari akan gadar birnin London shekaran jiya Asabar inda suka halaka mutane bakwai suka raunata wasu fiye da 50. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa yana son kotun kolin Amurka ta yi sauri ta maido da dokar nan ta haramta wa mutane wasu kasashe 6 na musulmi izinin shigowa Amurka. A yau kasashe 6 da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain, Jamhuriyar Demokradiyyar Larabawa, Yemen da Maldives duk sun tsinke dangantakar diplomatiya masiyarsu da kasar Qatar.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa hukumar alhazan Najeriya ta ce alhazai za su ga canji a ƙasa mai tsarki a aikin hajin bana.
Ƙarin inganci na motoci yayin zirga-zirga a Makka, Muna, Arafa, Muzdalifa.
Sai dai daga cikin jihohin da gwamnatin tarayya ce za ta kamu da cutar mura tsuntsaye batun ta tabbata.
Masu wannan ciwon kan da Allah ba mu hadin kai. Ana yi ne domin muna so mu ga lallai an bi ka'idan nisa tsakanin gona da gona da
Haka kuma muna da rahoto daga Jamhuriyar Nijar akan kuɗin da kasashen da ke ake kira G5 Sahel ke bukata domin samar da tsaro sai shirin ilmi garkwar dan Adam tare da Yusuf Aliyu Harande sai dai duk waɗannan sai kun shi
Masauraro assalamu alaikum Prime Minister Britania Theresa May ta ce yanzu hukuma ta san sunayen mutanen nan guda uku da suka kai hari akan gadar birnin London a shekaran jiya Asabar inda suka halaka mutane bakwai suka rauna da wasu fiye da 50. Prime Minister ta ce za a sako sunayen nasu da zaran lokacin yin hakan yayi. Har ta kara da cewa an kama karin wasu mutane 11 da ake jin kila suna da hannu a cikin ta'asar. Haka kuma Prime Minister din ta ce ƴan sanda na ci gaba da kokarin tantance sunayen mutanen da abin ya shafa, waɗanda ta ce sun hada da mutanen kasashe daban-daban. Yau Litinin ma ƴan sandan sun ci gaba da gudanar da bincike, kuma inda suka cafke karin mutane a lokacin da suka kai samame a unguwannin Newham da kuma Barkin.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa yana son kotun kolin Amurka ta yi sauri ta maido da dokar nan da ta haramta wa mutanen wasu kasashe 6 na musulmai izinin shigowa Amurka. A cikin jerin sakonnin Bridget da ya aika zuwa dandalinsa na Twitter, Trump ya cikin ma'aikatarsa ta shari'a da ya zarge ta da aikata abin da ya kira bayani mai rauni da ya dace da siyasa. Zuwa ga kotun kolin dangane da kokarin da yake na hanawa kasashen Iran, Syria, Libya, Sudan, Yemen, Somalia shigowa Amurka. Ya ce kamata ya ce ma'aikatar ta aika da tsarin dokar na farko wanda har ila yau ya kunshi Iraq. Sai dai har zuwa yanzu kotuna da yawa na Amurka sun toshe yunkurin sun hana aiwatar da dokar hanin da ake sanyuwa ƴan waɗannan kasashe 6 inda kotunan suka nuna cewa kalaman da ke fitowa daga bakin Trump game da alakar musulunci da ƙidar ta'addanci da kuma maganar da ya taɓa yi a lokacin yakin neman zaɓensa game da buƙatar toshewa musulmi hanyar shigowa Amurka duk sun shigo wato sun saba wa kundin tsarin mulkin Amurka ɗin.
To a yau kuma kasashe 6 da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain, Jamhuriyar Demokradiyyar Larabawa da Yemen da Maldives duk sun tsinke dangantakar diplomasiya da kasar Qatar bayan da suka zarge ta da cewa tana ba da goyon baya ga aƙidar ta'addanci. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Qatar ta bayyana wannan matakin da cewa baya da hujja da kuma mataki ne da aka daukawa bisa zargi maras tushe. Kasashen 6 sun ce za su janye ma'aikatansu na jakadanci sannan kuma sun tsinke duk wata zirga-zirgar sufurin jiragen sama da kasar ta Qatar mai arzikin man fetur. Shi ma kamfanin jiragen sama na Qatar Airways ya ba da sanarwar cewa ya tsaida jiragensa daga zuwa Saudi Arabia. Misra ta yankawa jakadan Qatar wa'adin awoyi 48 da ya bar mata kasarta, yayin da sauran kasashen na yankin Gulf suka yankawa ƴan kasar Qatar da ke zaune a kasashensu wa'adin kwanaki 14 na su tattara nasu ya nasu su bar musu kasashensu. Haka kuma Saudi Arabia wacce ke jagorancin kasashen da ke goyon bayan gwamnatin Yemen da sojojinsu a yakin da ake yi a can Yemen din, ta nemi Qatar ta fitar da sojanta daga kawancen na soja.
Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka dake nan birnin Washington DC. Isra'ila da Senegal sun maido da tsohuwar hulɗar su ta diplomasiyyar da ta wargaje bayan da Senegal din ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka gabatar da ƙudurin la'antar Isra'ila a zaman da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya yayi a watan Disamban bara, inda yayi Allah waddai da ginin gidajen Yahudawa da Isra'ila din ke yi. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya haɗu da shugaban Senegal Macky Sall a Liberia lokacin taron ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS. Isra'ila ta ce jakadanta zai koma Senegal yayin da ita kuma Senegal ta goyi bayan baiwa Isra'ila matsayin zaman yar kallo a cikin zauren kungiyar ƙasashen Afirka. A watan Disamban ba ne dai ƙasashen Senegal da New Zealand da Malaysia da Venezuela suka gabatar da ƙudurin da ya buƙaci Isra'ila ta kawo ƙarshen ayyukan girka gidajen da take a yankunan da ta mamaye na Falastino. Akan haka ne Netanyahu ya koro jakadan Senegal da New Zealand daga ƙasar shi. Isra'ila ba ta da alaƙar diplomasiya da Malaysia da Venezuela.
Dakarun ƙungiyar 'yan tawaye ta FARC ta ƙasar Colombia ta zargi gwamnatin ƙasar Colombia a jiya Lahadi da maimaita karya sharuɗan da ke kunshe a cikin yarjejeniyar zaman lafiya. Shugaban 'yan tawayen Rodrigo Londono, wanda aka fi sani da laƙabin Timoshenko, ya yi gargaɗi a dandalin Twitter cewa sakamakon maimaita karya alƙawurra da kuma ƙin bin ƙa'idojin yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati take, FARC za ta buƙaci masu sa ido na ƙasa da ƙasa su ringa nazarin yadda ake aiwatar da yarjejeniyar. Sai dai kuma wannan kalamin bai bayyana abin da Londono yake nufi ba, yake nufi da masu saka ido na ƙasa da ƙasa ba, wanda tuni yana cikin tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shata bayan da aka warga zarandunar mayakan FARC.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. Ruwa rahoton da batun kudin haji a Najeriya wanda ya karu fiye da da, kuma hukumar ta ce ba za a rage ba duk da kiran da kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya suka yi. Sai dai shugaban hukumar ya ce za a ga canji. Ga Nasir Adamu Elkaya da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Kudin aikin hajin bana na kujera ta bai daya mai guzurin $800 sabon abu ne da zai fara aiki daga hajin bana a Najeriya. Ba halajin da zai biya ƙasa da naira ₦1.5 biyo ba mafi tsadar canjin dala da aka taba samu a tarihi. Waɗannan bayanai ma sun fito fili ne bayan gayyatar da kungiyar gwamnoni ta yi wa shugaban hukumar Alazan Barista Abdullahi Mukhtar Muhammad don yin bayani filla-filla kan wannan lamarin. Ga abin da shugaban kungiyar gwamnonin Abdulaziz Yari ke cewa.
Shugaban hukumar Alazai ta ƙasa mun kira shi domin ya tattauna mana ya ba mu tsari na ayyukan suna aikin haji na wannan shekara da kuma sanin ma hakikanin farashin la'akari da yadda ainihin tsadar dala take a yanzu bisa ga shekara ta gabata. Shekara ta gabata gwamnati ta bada ita akan naira ₦197, amma yanzu ana ganin akwai samun farashi na ₦305 wanda har yanzu dai ba a gama tantance yadda za a yi ba. Mun yi mashi tambayoyi akan sassa na alhakin ɗauka alhazai, yanda ake ganin cewa su masu hidimar ɗauka alhazai 'yan ƙasa suna fama da takura daga ainihin ita gwamnatin Saudiya, inda suke cewa za a yi amfani da kashi 50% a ba masu ɗauka alhazai na ƙasar Saudiya waɗanda 'yan ƙasarmu masu wannan sana'ar za su takura kuma za su samu matsaloli sosai. Muna da isasshen 'yan ƙasa masu iya wannan aikin. Mun nuna ma ita hukumar alhazai cewa tsarin da aka yi gaskiya bai gamsar da mu, kuma akwai buƙatar a koma a waiwaya baya domin sake tsarin da zai amfani al'ummarmu da kuma jama'a da suke cikin wannan sha'anin kasuwanci.
Shugaban hukumar Alazan Barista Abdullahi Mukhtar a nasu ɓangare ya ce da yardar Allah duk wanda Allah ya bawa damar zuwa aikin hajin zai ƙara ganin ingancin hidima.
Ƙarin inganci na motoci yayin zirga-zirga a Makka, Muna, Arafa, Muzdalifa, a ga ƙarin inganci na harkan ciyarwa da kuma masaukai, ƙarin inganci na harkan kiwon lafiya da kuma harkan tsaro. A tattare da haka ne ma muka cin Allah ya so yadda muna sa rai kashi 25 cikin ma'aikatanmu da za su tafi aikin haji ba za su yi aikin hajin ba. Ko a ranar Arfa da fita mu na da shauransu, in Allah ya so yadda za su fita ne da kayansu na gida domin su tabbatar da cewa shi alhaji ya yi aikin hajjinsa cikin aminci da kuma cikin kwanciyar hankali.
wannan dai duk yana zuwa ne a bana da hukumar Saudiya ta dawo da yawan kujerun alazan Najeriya daga 76,000 zuwa 96,000.
Sunana Ibrahim Baba Suleiman, naje Hajji Bara, naga an kama alhazai gidaje a Markaziya dab da masallacin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk kudin da mutum zai kashe a aikin haji riba ne don sauke farali. Kazalika duk rangwame da za a samu ba zai kai farashin da ake so ba. Haka nan ita kanta gwamnatin tarayya bata fito daga karerar tattalin arziki ba.
Malamai da tafsirin Ramadan na kiran rangwame daga wajen gwamnatin tarayya ta hanyar ƙara tallafi ga canjin dala. Hausawa kan ce mai zurfin ido da wuri yake fara kuka. Da alamu lokacin kukan nan fa ya wuce, dan a watan gobe ake sa ran fara tashi zuwa Saudiya.
Za a fara tashi dai in Allah ya kai mu tsakanin 24 ga wata, ya danganci menene aka gani a daidai wannan lokacin.
Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a can jihar Bauchiko an samu barkewar cutar mura tsuntsaye ne kamar yadda gwamnatin tarayya ta bada sanarwa a cikin satin da ta gabata. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jihar Bauchi rahotanni na bayanin cewar an samu bullar mura tsuntsayen a yankunan kananan hukumomi guda hudu. Ji cewar kwamishinan ma'aikatar gona Alhaji Yakubu Kiri hirata da shi ta wayar taho da ya ce gwamnatin jihar Bauchi za ta kafa dokar tabbatar da cewa masu sha'awar sana'ar gonar kaji sun bi ka'idar aikin.
Abin da zan ce so faɗa kawai shi ne wannan abin da doka da muke so a kawo wanda za mu gabatar wa gwamnati. Ina so su haɗin kansu masu noman masu wannan kiwon kaji. Da Allah ba mu haɗin kai. Ana yi ne domin muna so mu ga lallai an bi ka'idar nisa tsakanin gona da kuma wasu ka'idodi da su rijista da za su riƙa yi na tara 'yan union. Na masu noman kajin lokacin da bin yabo za a turo na je na same su biyu ma ina zuwa na tara su na musu bayani kuma hankalin su ya kwanta. Wato abin da dai jumlar gonakin da suka abin nan ya shafa 44.
Kuma duk a ƙaramin hukuma ɗaya ne?
A'a, bai Afirka ga mun samu banda Toro, mun samu a Bauchi, mun samu a Warje, mun samu gwanar a Katako.
Ƙaramar hukumar Toro na kan iyaka da garin Jos ta jihar Plateau. Nan ne annobar murar tsuntsayen ta fi gauni. Shugaban ƙungiyar manoma gonar kaji na ƙaramar hukumar Malam Bashir Adamu Rishi ya yi mini ƙarin bayani kan lamarin.
Maganan shasharan kaji a Toro local government wannan masifa mun ta fama da ita kan cutar don kaji. Kuma har ga Allah wannan masifa ya samu manoman kaji.
To ko za ka iya kesta mun kamar yawan gonaki da ma yawan manoman da yake a mashasharan kajin ya shafa?
Alamu da kayan da Allah a tunki shi dai muna da registered farms a Toro local government kawai wanda sun kai 115. Kuma by our record mun rasa kaji sun kai 260 amma kuma maganan compensation ba.
Amma gwamnatin tarayya ta ce ta ba da kuɗi ma jihohin da wannan abu ya shafa.
A to in dai an fara jihohi to tsakani da Allah mu da mu gani a kasa ba.
Daga bisani na tuntuɓi Dr. Haruna Zakari, darakta a ma'aikatar gona a jihar Bauchi, ya ba da shawara kan hanyoyin da za a bi don kafa gonakin kaji.
To dole ba zai ga kan cewa akwai buƙatar ya samu wanda ya san wannan harka. Wanda zai ba shi shawara ta kowane gefe ta wannan sana'a. Ka'ida ya nuna akan cewa gonar kaji da babbar gona ce ya kamata ta zama kamar mita 500 tsakanin ta da ƴan uwanta.
To inda mutasarin tsuntsayen ta shafa sun hada da Bauchi, Kano, Katsina, Nasarawa, Plateau, Kaduna da kuma birnin Abuja. Lohab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a can jamhuriyar Nijar ku kasashen da ake kira jifar Sahel ne suka ce suna bukatar kudi euro miliyan 50 domin samar da rundunar haɗin gwiwa da zai kare kasashen nasu. Ga su lamu na barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron manyan kwamandojin rundunonin mayakan kasashen yankin Sahel mambobin kungiyar Shesheng Sahel da suka hada da Mali, Burkina Faso, Niger, Chad da Mauritania wanne ya gudana a ƙarshen makon jiya a birnin Bamako ne ya ƙara jaddada aniyar gaggauta soma ayyukan wannan runduna ta haɗin gwiwa da za ta kunshi sojoji da 'yan sanda kimanin 5,000. a cewar dan majalisar dokoki mamba a kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasar Niger Idrissa Medaji wannan yunkuri zai ba da damar murƙushe ta'addanci a yankin na Sahel da ake yi wa kallon mafi dandana kudar illolin wargajewar kasar Libya
ita major wanda sun ka gamu ba mako sun kai taro sun yi kira sun ce ga abin da ya kamata in ana son wannan wuri ayi tsaron shi sun yi kasafin kuɗi sun ce kuɗi waɗannan ta kamata su kama miliyan 50 na euro yanda kun gani a lokacin da an kasa yan Boko Haram an kan runduna wadda ta kumshi Niger Nigeria Chad Cameroon da Benin yo alhamdulillah wannan runduna an gaza ta mun ga ta aiki sosai kuma mun gode mun ga abin da ya kwanci hankali ta war samu cikin yankin Chad kenan muna ta mawa in an kasa mu an kasa wannan runduna in Allah ya yarda da ubangiji Allah wannan abu da mun gani ana ganin a buga nan Mali a saka Niger kuma a buga nan koko azo Burkina a buga zai karewa sojojin mu za su wannan aiki insha Allah so kayan aiki su tsare kasashen mu in Allah ya yarda
kasashen na she san Sahel sun bukaci tarayyar Turai ta dauki nauyin kudaden tafiyar da wannan runduna wacce a dai bangare yake da alhakin dakile wa bakin haure hanyoyin zuwa Turai misali akari da yadda matsalar ke kara kamari matakin da Honorable Idrissa Medaji yace yayi daidai domin akwai alamun babbar alaka tsakanin matsalar tsaro da ayyuka irin na waɗannan matafiya
kullum wani abu faru inda suka fara diba sai suna jime ina na baki suke da baki na wajen baki aka fara bincike ba kenan muna ganin za su kokari saboda waɗannan kuɗi su musu zuba su aka wannan rundun
nan gaba kadan shugabannin kasashen na Mali Burkina Faso Niger Chad da Mauritania za su gudanar da wani taron koli a kasar Mali da zummar canza yawo akan wannan batu yayin da ake sa ran wakiliyar kungiyar tarayyar Turai a yankin Sahel za ta ziyarci kasar Niger a wannan litinin domin tantaunawa da shugaban kasa Isu Muhammadu a ci gaba da shirye-shiryen kaddamar da ayyukan rundunar haɗin gwiwar kasashen biyar mambobin G5 Sahel Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
hada kan mu a tsirar kamun sojuna manufar mu anan da mutangana
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 11 na safe da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba
ilimi garkon dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya karba muna ibadunmu baki daya Allahumma amin idan har ma sauraro kuna biye da shirin namu sau da kafa a yan makonnin baya da suka gabata mun fara gabatar muku kadan daga cikin tattaunawar mu da kwamishinan ilimi a matakin primary da secondary na jihar Sokoto Dr. Muhammad Jabi Kilgori inda yake bayanai dangane da yunkurin gwamnatin jihar Sokoto wajen ganin an inganta ilimi a jihar yau za mu daura daga tambayar da na yi mishi kayi magana dangane da albashi koko kayi magana dangane da kyautata ma malamai sau da dama malamai suna kuka akan cewar gwamnati bata kyautata musu wajen abubuwa da suka shafi kudaden alawas nasu ko kuma wata kyautata wanda za su ji aikin nan kamar aikin gidansu ne mafi akasarin su sukan dauki aikin nan kawai suna yin shi ne dan albashi saboda rashin kyautatawa da suke samu daga gwamnati wani irin abu gwamnati take yi don ganin malamai an kwadaita musu son aikin nan na koyarwa fiye da su je su yi aiki ma da matatan mai ko wani babban ma'aikata
gaskiya da Yusuf wato abin da ke faruwa malamai musamman da a jihar Sokoto wato malaman mu suna da karin albashi bisa ga ma'aikaci na waje a cikin gwamnati idan an duba dukkan su malamai suna bisa ga wani matakin albashi da muke ce mu na malaman secondary haka na primary suna da nasu tsari wanda yake in ka kwatanta da mai aiki cikin gwamnati zaharin gwamnati da kuma aikin karanta su akwai bambancin karin albashi na biyu kuma akwai allowance da muke tada din basuwa ga malamai domin tabbata cewa lalle sun samu zama kuma allowance muke tada na zaman karkara akwai allowance muke tada na yanayin aikin na nauyin aikin da aka azama mallami da kuma irin matsayin da yake da shi na kulawa da wani fanni da sauransu dukkan suna nan an yi tanaji amma mai muhimmanci Yusuf abinda za a gane shine mallamai suna da matsayi suna da daraja ga jama'a daraja su danganci irin yadda suke bada ilimi sannan kuma abinda za su samu na albashi kamar yadda na faɗa daidai yake ko hiye da yadda ma'aikacin gwamnati ke samu don haka abinda ababban gurin mu jarin bukatun mu shine zama mallami albashi ne da ake bashi harko ya tabbata ya ci albashin halab malabata da wasala muna da matsala kwarai da gaske wasu malamai da ba su zuwa aiki ma sai su ana an saka albashin kawai amma ba wai don ana son aikin ba akwai da yawa mallamai muna da mahiyyanci duka suna son aiki suna an saka albashi wasu kuma suna nan albashin kawai suke so to muna ne yanzu haka mun dauki matakin tantancewa da tacewa domin ba yiwuwa a tahi ana biyan albashi mallami bai zo aiki ko ko ya zo aiki yau bai zo gobe mai da ka zo aji yara da sun ga ba mallami ba za su tsaya ba don haka muna nan muna dauka wani mataki amma kuma muna karawa musu gwiwa musamman wuraren zama kamar gidaje akwai tsari da gwamnati take da shi na hitowa da gidaje akwai gidajen da muka gada wanda muna nan muna kokarin za a gyara su akwai kuma wasu da za a kara za a yi gurabo kauka gidazo na mallamai wanda mallamai za su zo sannan akwai abubuwan hawa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muke akan hanya yanzu haka kungiyar mallamai tana kan hanyar da za ta tada dan mallamai babura wanda za su hawo kaga wannan abu ne mai jan hankali don hakan ga abin da ya shafi albashi gurgudu muna nan muna kokarta abin da ya shafi allowance ana nan ana yi abin da ya shafi gida masauki inda mutum zai zauna ana nan ana kokari abin da ya shafi kuma abin hawa da sauransu don haka mallamai ma dama karanta suwa ita abu ne wanda yake na ra'ayi duk wanda yake da ra'ayin karanta suwa zai tsaya shi wanda kuma bai da ra'ayi duk albashin da ka bashi ba wai zai tsaya shi makaranta suwa ba don haka ga wannan abin da muke son mu fahimtar da jama'a kenan amma muna nan muna kokari cikin wannan doka insha Allah
a wannan doka da shi gwamna ya aika ma majalisa wanda ake neman sa shi ya zama doka a jihar kenan akwai magana na cewar ilimi wajibi ne ga kowane yaro akwai iyaye waɗanda har a wannan zamani da muke ciki suna ganin cewar ilimin boko ko ko ilimin wannan zamanin ba abu ne wanda ya daidai da tsarin su ba ba su da ra'ayin su bar ƴaƴansu su je makarantar boko akwai wani tsari da a cikin wannan doka da ake neman kokarin sawa wanda idan iyaye ba su bar ƴaƴansu sun je makaranta ba akwai wani hukunci da za a yi musu
kwarai da gaske akwai tantance da aka yi da dama a cikin wannan doka da yake wannan doka an suna hannun majalisa ana tantance ta a fito da ita amma muhimmin abu shine wannan doka ta ƙara ƙarfi ta kuma inganta bisa ga dokar ilimin bai ɗaya ta 2004 wannan doka ta nuna cewa lalle wacce doka tana bada dama cewa gwamnati za ta yi kaza zan mutane su amma wannan ta tace ta karhafa ta inganta abubuwa da suka shahi gwamnati ita kanta me dole ta tare da gurabu da wuraren da mutane da yara za su shiga sannan uwaye su kuma wajibi ne ga uwa da uba ya tabbata ya kai dan shi makaranta idan ba wani dalili mai karfi ya hana ya zo makaranta ba akwai tare da wannan doka ta
masu waro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za mu daura daga inda muka dakata muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Dr. Muhammad Jabi Kilgori kwamishinan ilimi a matakin primary da secondary a jihar Sokoto sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan a sharuwa lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia huta lafiya
a maza adama ta adun mazanniki
to a gaida malam Yusuf kafin mun kai ga ansoshin wato takardun da kuka aika muna ga nasiha game da azumi
ni ne Inuwa Zubairu Bauchi bismillahir rahmanir rahim wani hadisi din mai nuna falalan wata ramalana da azumin kansa ya ce a takun ramadan sayyidi shuhur awaluhu rahmatun wa wasaduhu magfiratun wa asiruhu itqun minan nar fi laylatin khairun min alf shahrin man harrama faqad hurima alhayr kulluhu wato yace wani wata ya zo muku shine wata ramalana shugaban watanni duk cikin watanni ba shugaba sai wata ramalana yace farkon sa rahman Allah ne tsakiyan sa gafarta zunubi ne karshen sa yau tawaye ne daga barin shiga wuta wato kaga kamar alfanu ne goma na farko, goma na marmari, goma na wuya, goma na dokin sallah to duk ba maganan wuya anan tunda abin da farkon sa rahama ne tsakiyar sa kuma gafara ne karshe kuma yan ta wuya ga barin shiga wuta to me mutun ya rasa ai ya samu komi kuma a cikin ramalana akwai wani dare a cikin wannan watan wanda yafi watanni dubu wato yafi ibada da zaka yi ko alheri da zaka yi har wata dubu shekara 80 ko 83 wanda duk aka hana masa bai dace da samun wannan dare ba wato a ramalana to an hana masa alheri da yawa wato yayi asara to haka sai mai ta kokari dama abubuwa uku Allah ya boye su don ai ta kokari ne dan in mutun ya san ya samu sai ki shikenan sai ya shagala kuma ya daina komai ma sai ce ai na jefa na cife ai na kora na kama shine kuwa sune kuwa kamar haka Lailatul Qadri da kuma Salatul Wada sannan kuma da lokacin nan awa ɗaya din nan na cikin juma'a ko wace juma'a wanda ana amsa addu'a a lokacin kamar yankan wuka to inda mutun ya san su sai yayi to don a talalube ta kokari ta fafike saboda haka musulmi ba zai zauna kawai ba
to madalla Allah ya karba yanzu mun zo ga sakonnin da masu sauraro ku kai ko muna
musikan ta farko ta hadin gwiwa ce daga Ciro Mamai Tarade Dumje Niger da Ado Kirefa Bone Niger wanda suka ce salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka hakika matakin wasu daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin dan adam a ƙasar mu Niger na neman kwatuwa iyayen mu mata waɗanda mazaje su suka rasu hakokin su na gado daga hannun wasu masu rike da makaman gargajiya yayi daidai muna fatan Allah ya sa a dace amin fatan alheri ga VOA Hausa harin ta'addancin da aka kai a birnin London wani babban kalubale ne ga hukumar ƙasar Burtaniya gani yadda ba dade da kai hari a Manchester ba sai ga wannan ya biyo baya da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen duk wasu kungiyoyin yan ta'adda amin sako daga Sadi Saidi Daura assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka dan Allah ku bani dama a yau domin in jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukan su a Burtaniya da fatan Allah ya tona asirin duk masu aikata wannan ta'addancin amin sako daga Usman Malika mai Royal Road Funtuwa mataimakin shugaban muryar jama'a sai kuma sakon dan kishin ƙasa na ƙaramar hukumar Dambam Hussein Abba Dambam jihar Bauchi Najeriya wanda yace gobara daga kogi maganin ki Allah muna jajantawa al'ummar kasar Bangladesh bisa wannan matsalancin guguwa mai awan gaba da mutane da ta aukawa kasar wanda ta janyo asarar rayuka da kuma dukiyoyi Allah ya kare aukuwar hakan nan gaba amin wasika mu ta ƙarshe ta hadin gwiwa ce daga Maiduguri GTY Kanamma da Abubakar Mustafa Kanamma wanda suka ce VOA Hausa muna tayi tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar murna saboda zakansa da aka yi a matsayin wazirin Adamawa
to madalla yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice
Prime Minister Britaniya Theresa May ta ce hukuma ta san sunayen mutanen nan guda uku da suka kai hari akan gadar birnin London shekaran jiya Asabar inda suka halaka mutane bakwai suka raunata wasu mutane fiye da 50 Prime Minister ta ce za a sako sunayen nasu nan da zarar lokacin yin hakan yayi hatta ƙara da cewa an kama ƙarin wasu mutane 11 da ake jin kila suna da hannu a cikin ta'asar Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa yana son kotun kolin ƙasar da Amurka ta yi sauri ta maido da dokar nan da ta haramta wa mutane wasu ƙasashe shida na musulmi izinin shigowa Amurka a cikin jerin sukunin Burjik da sakonni Burjik da ya aika zuwa dandalinsa na Twitter Trump ya cece ma'aikatarsa ta shari'a da ya zarge ta da aika abin da ya kira bayani mai rauni da ya dace da siyasa zuwa ga kotun kolin dangane da kokarin da yake na hanawa ƴan kasashen Iran, Syria, Libya, Sudan, Yemen da kuma Somalia shigowa Amurka Yau kasashe shida da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Larabawa da Yemen da Maldives duk sun tsinke dangantakar diplomasiya da kasar Qatar.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mana domin gabatar da shirin. Sai Saida Abdul Tabaru Umarni da injinin Basco ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa A cigaba da sauraron sashen Hausa domin ko ga Usman nan da Safina Tusar Sodangi za su gabatar da shirin yau da gobe. Ai sauraron lafiya.